Alhaji Muhammad Badar Abubakar yake daukar nayin zuwa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Nasiru Yahaya. Kamar yadda aka saba, muna da lambobin waya da ake turo tambayoyi a kowane lokaci 0907739 0907739 0907739. Akwai kuma 0807-785-2298. Idan an jima kaɗan, insha Allah za mu buɗe layi kai tsaye domin ba ku damar yin tambayoyi. To sai dai kafin sannan ɗin yanzu za mu tashi ne akan tambayar da muka tsaya a shirin da ya gabata, wacce ta fito daga wajen Malam Datti Inusa da ke karamar hukumar Sumaila a jihar Kano. Yana cewa ina yi wa malam fatan alkhairi, kuma a kar mukalla idan mutum ya yi wanka kuma ya yi alwala a cikin banɗaki zai iya yin ibada da wannan alwalar. Daga Datti Inusa Sumaila.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kafin mu soma amsa tambayoyi, akwai dan uwa Malam Abdulrahman wanda shine mai jambagin Dr. Fani Umar, wanda shine asali mai wannan program da muke yi. Allah ya masa rasuwa a safiyar nan ta yau, wanda an yi jira'izar sa bayan kammala sallar azhar a masallacin Usman bin Affan da yake Kano. To muna roƙon yin uwa su masa addu'a, Allah ya gafarta masa yafi laifukansa, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa jiyar da yake zan kafara gare shi, Allah ya kula da bayan sa, kuma Allah ya kyauta namu zuwa. Wannan mai tambaya da yake tambaya dangane da abin da ya shafi mutumin da ya yi wankan tsarki, cewa zai iya wucewa ne kai zai iya je ibada. To idan muka duba Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya jero wato bayanan a cikin Alkur'ani a cikin ayoyi guda biyu, ayat suratul Nisa da kuma ayat suratul Ma'ida, Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ya ku masu imani, idan kuka tashi za ku tafi sallah, ma'ana kuna da kari tare da ku, to sai ku wanke fuskokinku. Allah ya zana wato ainihin wayannan gabobi ko kuma ballaina alwala. To sai ce wa in kuntum junuban fatahharu, idan kuma janaba ce take tattare da ku, shikenan sai ku je ku yi wanka. Kaga magana ake yi ta cewa mutum idan zai yi sallah, Allah sai ambaci mataki na farko lokacin da mutum babu janaba a jikinsa, kawai dai yayi karamin kari ya kama ruwa, to sai aka ce alwala. Sai Allah ya ce to idan janaba gare ku sai ku je ku yi wanka. Sai ce wa in kuntum marda aw ala safarin har zuwa ƙarshen aya. Na kuma Allah sai ya bayanin taimama. To sai malamai suka ce wannan ayar Allah ya nuna mana daki-daki yadda abubuwa za su kasance. Na farko idan ƙaramin kari ne, to abin da zai ɗauke shi shine ainihin alwala. Babban kari kuma abin da zai ɗauke shi ne wanka. Lokacin da mutum ya yi wankan janaba, to ƙaramin tsarki shine alwala, ya riga ya gangara ƙarƙashin wato babban tsarki shine wanka. Saboda haka shi yasa malamai suka ce idan janaba ta samu mutum, da zai samu kogi ma kawai ya nutso a ciki da niyyan wankan janaba a cikin zuciyarsa, ya wanke ko'ina ko'ina, daga nan ma kawai ya fito zai iya tafiya masallaci. Shi yasa malamai suka ce shi wankan janaba yana da hali guda biyu, akwai sifatul ijza, akwai sifatul kamal. Sifa ta isa wato shine mutum ya zamo in ya zo kawai ya wanke ko ina kamar na faɗa, ko ya zo ya tara kansa kan shawa tana zubo masa ya wanke ko ina a jikinsa, ko kuma ya tsaya ƙarƙashin indararo, ko ya tuƙo bokiti da ruwa, ko ya faɗa kogi ya wanke ko ina ba tare da somawa da gaban alwala ba. To wannan ya isa masa, kawai zai iya tafiya yin sallah. Sifa ta kamala kuma shine mutum ya soma gabatar da alwala, ma'ana lokacin da mutum ya zo ya wanke tsakanin cibiyarsa zuwa gwiwoyinsa, shi kenan sai ya yi alwala kamar alwalarsa ta sallah. A wani ƙauli za a iya jinkirta wanke ƙafafuwa, sai an wanke dukkan jiki sannan sai a wanke kafafuwa, kuma mutun ya ga dama zai iya rada kamila har da wanke kafafuwa, daga nan kuma ya ci gaba da wanke bangarorin jikin sa. To wannan shine sifa ta kamala. To dubbin idan mutun yayi ya tsarkaka kuma zai iya tafiya sallah kai tsaye.
Insha Allah. Sai kuma tambayar da ta fito daga wata baiwar Allah daga Hadeji kamar yadda ta rubuta, wanda take cewa akar mukalla waɗannan laifuka ne ake kira kafirai, kuma ina so malam ya taimaka min da addu'a saboda ina cikin halin sabon Allah, amma wallahi ba da san raina ba na rasa yadda zan yi. Taimaka min da addu'a daga wata baiwar Allah.
To abinda ya shafi kafirai da Qur'ani da hadisi duk sun yi bayani cewa akwai laifuka da ake kira da suna kafirai. Allah da kansa yake cewa in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan ko kuma mudkhalan aw taqira'a karima. Idan kuka nisanci manya manyan abubuwan da muka hana ku, to za mu kankare muku kananan laifukan ku, sannan mu shigar da ku mashiga ta karimci shine aljanna. Sannan Allah ya ambaci sifofin bayinsa na gware, yace allazina yajtanibuna kabar lithim wal fawasha illa lamam, sune wanda suke nisanta manya manyan laifuka da kuma alfasha sai dai abinda ba a rasa bane kananan laifuka. To kunga wannan aya ko wannan ayoyi sun nuna cewa lalle akwai manyan laifuka akwai kananan laifuka. Sannan hadisi ya inganta, manzo alaihi salatu wassalam yana cewa sallan farilla tsakanin su, ma'ana daga asuba zuwa azhar, daga azhar zuwa la'asar, daga la'asar zuwa magariba, daga magariba zuwa isha'i, daga isha'i zuwa wata asuba din, manzo alaihi salam ce sannan da kuma juma'a zuwa wata juma'a, a wata riwaya daga ramadan zuwa wani ramadan. To duk wannan ana kankare wa mutun kananan laifuka, amma idan ya nisanci alkaba'ir, ma'ana ya nisanci manyan manyan laifuka. To malamai sun kara wa juna sani a wajen fayyace me ake nufi da kaba'irori. Wasu suka ce guda bakwai ne, saboda manzo alaihi salatu wassalam yana cewa ijtanibu as-sab' al-mubiqat, ku nisanci manyan manyan laifuka wanda suke masu halakarwa. Ya ambaci yi ma Allah shirka ɗaya kenan, ya ambaci saba ma iyaye biyu kenan, ya ambaci kisan kai uku kenan, ya ambaci zina hudu kenan, ya ambaci sihiri biyar kenan, ya ambaci yi wa mace kaman miya kazafi da yarfe shida kenan, sai ya ambaci kuma gudu daga fagen fama. To wannan hadisi ne ya ambata su, kuma hadisi ingantacce, hadisin Bukhari. To anan sai wasu malamai suka ce to wannan hadisi ya nuna waɗannan su ne kaba'irai. To wasu suka ce a'a, wannan hadisi bai zo domin ya takaice iya kaba'irai ba, ya zo domin ya yi bayanin nau'in waɗansu daga cikinsu. Wa illa adadin kaba'irai zai ma kai 70. Wasu suka ce zai iya kai ma 700. To sai wasu suka ba da ka'ida suka ce babban laifi shi ne wanda zai samu sifofi kamar haka. Duk laifin da aka ce an tanadi wani haddi a duniya akan duk wanda ya yi shi, kaman zina, kaman sata, kaman kisan kai, wannan laifuka ne wanda in mutum ya yi to akwai abin da aka tanada na horo a kansa. Ko kuma duk wani laifi da Allah ya yi narko da gidan wuta ga wanda ya aikata shi, ko duk wani laifi da Allah subhanahu wata'ala ya yi tambari na la'anta akan wanda ya aikata shi, ko duk wani laifi wanda Allah subhanahu wata'ala ya tambari da fushinsa akan mai aikata wannan, to duk laifin da ya zama ya sifanta da ɗaya daga fi'ilin wa'annan su ne ake kira ainihin kaba'irai, su ne ake kira ainihin manya manyan laifuka. To saboda haka kenan ashe wannan ayoyi da wannan hadisai sun nuna mana laifuka kala biyu ne, akwai wanda suke manya manya, sannan akwai wanda suke ainihin ƙanana. Wannan shine gaba tambayar ta biyu take bayani dangane da abin da ya shafi addu'a da take nema a wajen sabon Allah da tayi ta kasa bari. Abinda malamai suke cewa daga cikin hanyoyin da ake barin sabon Allah hanyoyi ne kamar haka. Abu na farko, akwai wanda sabon Allah sa yana da alaka da yanayin wurin da yake, ma'ana wani idan yana tare da abokai, wata idan tana tare da kawaye, to wannan zai taimaka wajen sabon Allah to mutum ya kokari ya kauce mai irin wannan zamantakewar irin wannan haduwar wanda zata bayu zuwa ga sabon Allah wani kuma abin da yake kai shi zuwa ga sabon Allah shine kallakallan wayansu abubuwa wanda Allah ya haramta musamman yanzu lokacin kallakallan wayoyin nan wasu ta hanyar mujallu ta hanyar kaza indai mutum zai wannan kallan to kuma dole ne sai sabon Allah ya biyo baya to shi ma sai mutum ya kokare ya kauce mu wannan kallakallan wani kuma sauraron wayansu abubuwa da zai ji da kunnuwansa muddin zai saurari wannan abubuwa to wannan sabon sai ya kasance to shi ma da tsakofin sabon sai mutum ya dinga sauraron wannan wani kuma abin da yake faruwa shine ya kadaice ya zurfafa tunani akan wayansu abubuwa shi kuma shine abin da yake kashi zuwa ga wannan sabo to koma dai menene daga cikin abubuwan da na ambata da ma wanda ban ambata ba alhamdulillahi hausa suna cewa mai daki shi sai inda ruwa yake musayyo duk wani wanda yake fadawa ga sabon Allah zai sani cewa ko dai akwai tasirin wuri ko tasirin abokai ko tasirin sauraro ko tasirin kebantuwa da tunani ko tasirin kallo ko abin da ya kama da haka to duk abin da ya zama shine wasila ya zama tsani ga wannan to wajibin mutum ya ga cewa ya nisanci wannan abu abu na biyu ya ci gaba da yawan addu'o'i addu'o'i a cikin Qur'ani da hadisi suna da yawa wanda suka nuna in mutum yana yi Allah subhanahu wataala zai kange shi daga cikin wato fadawa cikin sabo misali akwai fadin manzo Ali sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in sa Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'siyatik ya Allah wato ka raba ka ba mu rabo na jin tsoron ka wanda zai zama shamaki tsakanin mu da saba maka ma'ana akwai takawa da idan Allah azurta mutun da ita a cikin zuciya to zai kai matsayin da kwata kwata baya sha'awar sabo baya sha'awar masu yin sa kuma abin baya burge shi kuma da wahala da gangance zama ya aikata wannan ba shi kenan addu'a ita ma tana da tasiri a wajen wato ainihin nisantar sabo sannan abu na uku mutun ya dinga tuno narkon Allah da alƙawarin wato mummunan sakamako ga dukkan wanda yake aikata irin wannan wani daga cikin magabata wani ya same shi yake cewa sabon Allah sai yayi yawa dan Allah ba shi shawara abinda zai nisanta shi daga wannan sabo yace to shawarware ne kamar haka masu sauki in ka rike suna tabbata zaka daina sabon Allah yace na farko dai ka ji kunyar Allah kuma in kana ga sai kai sabon to kai kokari ka je inda Allah baya ganin ka to in ka samu inda zaka boye baya ganin ka to kai ya ci gaba da yin sa abu na biyu kada ka taka kasarsa kuma ka saba masa kai kokari ka kaurace ma duk wani wuri wata kasa da zaka taka wace Allah ya halitta domin kai ma zaka ji kunyar ka tsanantu da abinda Allah ya maka nema da shi zuwa ga sabon Allah sannan duk wani abu da ka san Allah ne ya maka shi wanda da shi zaka yi sabon ila sabon nan na harshe ne Allah ne shi ma to ka cire wannan harshen na Allah ka aje kada ka saba ma Allah da shi idan sabo ne kake yi na ido to ka cire wannan idon da ka san na Allah ne don ka saba ma Allah da shi idan sabo ne na kunne shi ma halittar Allah ce kuma ni'ima ce bai kamata ka tsarantu da wannan ni'ima ta zuwa ka saba masa ba idan na kafa ne idan na hannu ne to duk wannan shine zaka yi in ka kube duk wani abin da ka san ba na Allah ba kuma ka je wani wuri wanda ba nasa ba ban yi so ka yi ci gaba da yi kaga wannan ba abin da zai yi wa bane ba wannan suna daga cikin abin da malamai suke ba da shawara idan mutum ya kula da su to insha Allah ta'ala sabon Allah zai rabu gare shi
sai kuma tambayar da ta fito ko da yake bai rubuta suna ba da yake cewa ina yi wa malam fatan alkhairi kuma a karmakalla mutum ne yake bin limamin da baya zaman hutu a cikin sallah wato sallah to da ya fahimci haka ya yi kamanta shi zai dinga yi ne ko kuwa zai aje ne ya ci gaba da bin yadda liman yake sannan kuma yana son ma ya san menene sahihancin wannan hutu da ake yi a cikin zaman wato a sallah
akwai abin da ake kira julusul istiraha zama na dan hutu shine zama da ake yi bayan raka'a ta daya ko bayan raka'a ta uku ma'ana kafin a tashi zuwa ga raka'a ta biyu ko kafin a tashi zuwa raka'a ta hudu wani dan zamani wanda yake duka bai wuce yan sakanni hakan nan ba wannan ba wai wajibi bane ba kawai dai sunna ce ta manzo alaihi salam yin sa sunna ne rashin yin sa ma sunna ne me yasa yin sai zama sunna saboda manzo alaihi salam yayi, me yasa rashin yin sai zama sunna saboda akwai lokacin da bai yi ba. Ita sunna akwai tarkiya, akwai fi'liya, akwai sunna ta aikatawa, akwai sunna ta bari. In mutun ya bari saboda ya san manzo alaihi salam ya taba bari, to nan ma aikata sunna. In ya aikata saboda ya san manzo Allah taba aikatawa, nan ma ya aikata sunna. Dangane da abin da ya shafi mutumin da yake bin limamin da yake julusul istiraha, ko kuwa baya yin julusul istiraha, shi kuma yana so yayi. Akwai hadisi da manzo alaihi salatu wassalam yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi, kawai an saka liman ne domin a yi koyi da shi. Yake cewa idan ya yi kabbara sai ku yi kabbara, idan ya duka ku duka, idan ya dago ku dago, idan ya kai goshi ku kai goshi, har dai zuwa ƙarshen hadisi. Wasu malamai sai suka ce wannan hadisin yana cewa kenan tunda kai mai koyi da liman ne, abin da ya yi shi ne ya kamata ka yi tunance liyo ta mabihi. Saboda haka, akan haka, idan yana yin wani abu sai ka yi, idan ba ya yin wannan abun sai ka bari. Wasu suka ce a ba shi ne ma'anar hadisin ba. Abin da hadisin yake nunawa shi ne bin aikin liman sau da ƙafa, kada ka yi sai ya yi. Shi yasa yake cewa fa'iza kabbara fakabbiru wa'iza raka'a farka uhaddi, zuwa ƙarshe. Ma'ana ya zama dole sai ya yi sannan ka yi. Amma ba wai hadisin yana nuna cewa in wani abu ya tabbata a sunnance a cikin sallah kuma shi liman ba ya yi, kai ma ba za ka yi wannan abu. Misali a ce limaminka ba ya riƙe hannu a cikin sallah, kai kuma ka tabbatar da cewa riƙe hannu a cikin sallah shi ne sunnan manzo alaihi salam da kuma sunnan sauran annabawa kafin shi alaihi salam, kamar da ya tabbata a hadisi. Saboda haka wannan hadisi ba ya nuna cewa idan shi ba ya riƙe hannu kai ma ka ki riƙe hannu. To sai dai idan muka duba, gaskiya akwai bambanci tsakanin riƙe hannu da shi abin da ya shafi julusul istiraha. Julusul istiraha nan dukkan abin da malamai za su faɗa kamar yadda na faɗa bai wuce ka ce an yi mustahabi ko an yi ja'izi ba, amma hadisai ƙarara wanda suka fito ƙarara suka yi tasirihi sun nuna kakaf sallolin manzo alaihi salatu wassalam riƙe hannu yake. Akan haka, idan kana bin limamin da baya riƙe hannu, to kai bai kamata ka ƙi riƙe hannun ba, saboda manzo alaihi salatu wassalam ya nuna cewa sunnarsa ce da kuma sunnan annaba wanda suka gabace shi. In bai riƙe ba kai sai ka riƙe, ba ku sha bamban ta fuskan aiki ba, domin du'a tsaye kuke. Sabanin julusul istiraha wanda za ka ga cewa kai lokacin da za ka zauna kauna wannan zaman ka sa a wasa, domin shi ya tsaye yake a daidai wannan lokaci. Saboda haka iya fahimta ta, idan limamin ka baya julusul istiraha kai ma kai haƙuri kada ka yi, domin za ku sha bamban ta fuskan aiki, kuma ba a so ma mu ya sha bamban da liman ta fuskan aiki. Allah shi ne mafi sani.
Sai kuma tambayar da ta fito daga wajen malama Rafi'atu Musa da ke Basirka a nan jihar Jigawa, da take cewa a karin kalla bayan sallar isha'i ta kowace ranar Litinin sai an kwana ana karatun Alkur'ani a garin mu ta hanyar yin amfani da loudspeaker, ko hakan ya dace? Idan bai dace ba, da fatan za a dan faɗakarwa akan haka.
To wannan dole mu kalle shi ta fuska biyu. Fuska ta farko, karatun Alkur'ani ibada ne, bal karatun Qur'ani yana daga cikin mafi girman ibadodi. Akwai asar na Khabbab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa ka nemi kusaci zuwa ga Allah da dukkan abin da kake so na ibada, amma ka sani ba za ka kusaci Allah da abin da yafi so ba kaman ka nemi kusaci zuwa gare shi da zancensa, shine ainihin Alkur'ani. Wannan yana nuna mana wato girman daraja na karatun Alkur'ani. Karatun Alkur'ani ainihin ibada ne. Dukkan ibadodi da dan Adam zai yi, to ya sani cewa akwai samfure wanda manzo alaihi salatu wassalam ya aikata na wannan ibada, ko sahabbai da suka biyo bayan sa, ko kuma wanda suke almajiran sahabbai. Duk abin da mutum yake so ya na ibada ya kokari kada ya saba ma waɗannan marigaya managarta. Idan muka duba, karatun Alkur'ani zikiri ne, kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ambaci Allah ambato mai yawa. Karatun Alkur'ani kowane lokaci za ka iya sa, ko dare ko rana. To amma ba daidai ba ne a ce an keɓance masa wani lokaci na musamman, a ce sai wannan lokacin kaɗai za a yi shi. wato kamar yadda muka sani ibada akwai mutlaka akwai muqayyada misali za akwai azkari da bayan salloli manzo ali sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wayannan da cewa wato azkar ne na bayan sallah misali irin tasbihi subhanallahi 33 alhamdulillahi allahu akbar ko ne 33 kaga mutum ba zai zo ya kara adadin wayannan wato tasbihi ko ya rage ba Allahumma sai dai in yayi abinda wani wata riwaya ta zo akwai riwaya da take cewa za yi 25 akwai riwaya mai 10 to in mutum yayi dogaro da wannan ba matsala amma kawai mutum ya ce shi zai cika yi 40 to wannan ya saba ma sunna ko kuma yace zai rage su 32 ko da 5 ko abin da kuma da haka to kaga kenan a ce dole an kebance ma karatun Qur'ani wata rana ta musamman wanda dole shine za a zo a yi to kaga wannan dole akwai abin dubawa kai kankin kanka a matsayinka na wanda kake so kusaci Allah ba laifi ka je ka kebe makanka wani wurudi na alqur'ani wannan kuma ya zama yaumiyan kusan kullun ne manzo Ali sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da ya kebance makansa na karatun alqur'ani wani adadi na karatun qur'ani da koda baki sun zo sun ci lokaci bai yi ba alaihi sallam ko bayan sun tafi ya karrama wannan abu kaga wannan kuma bai kamata a ce musulmi ba shi da wani wurji na karatun qur'ani wanda zai zama cewa yana da shi ko dai na kullum misali ko wanda suke yin tsari na subu'u duk sati ya zama ainihin sun sauka akwai masu tsarin yin hizifi shida a kullum do ya zama ainihin a kwana 10 sun sauka ko wanda suke da tsarin hizifi uku da abin da ya kama da haka to amma a ce wani wuri ne aka kebance kuma za a zo a sa loudspeaker a ce kullum sai an yi wannan to wannan bai daga cikin aikin magabata abu na biyu kuma akwai takura ma makotan wurin duk ibadar da zaka yi to kamar yanda wasa suke cewa inda yancin kai kare to anan na wani kai fara manzo Ali sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya ga masalla yana masallaci sai wa'insu sahabbai suka zo ko dai wanda suka makara ba su yi sallah ta farilla ba wacce ake bayyanawa ko kuma wanda suke nafilu sai zama wa'incan suna daga sauti wannan suna daga sauti manzo Ali sallallahu alaihi wasallam sai ya hana su yi tsawace su yace kada sashen su ya rikita sashe da karatun alqur'ani ma'ana wannan yana karanta wannan yana karantawa to karshe idan duk sun haddace wurin sai karatun wane ya fusgi na wane to ballantana a ce a sa loudspeaker wasu ma a ce a kwana ana yi lokacin da za a kwana ana karatun nan wani an saita gidansa da wannan loudspeaker din wani ba shi da lafiya yana so ya bacci an hana shi bacci wani dalibin ilimi ne yana so ya yi muzakara ya karanta wani abu na ilimi wani dan makaranta ne jarabawa ce a gaban sa yana so ya karanta darussan sa ya samu nutsuwa ya fahimta wannan loudspeaker ta hana shi nutsuwa wani kuma zaka samu so yake shi mai tasu qiyamul lailin ina sallolin daren a matsayin sa na wanda ya haddace ka so mai tsoka idan aka ce ana karanta inda ya haddace sai ga cewa wancan karatun da ake a loudspeaker yana fisgin nasa karatun akalla dai ba zai samu kushu'i da nutsuwar da ake bukata ba to mun sha fada ba so dai ba wanda suke saka irin wannan loudspeakerki su kwana suna karatu suna rikita sallolin mutane wallahi wallahi abinda suke ba daidai bane ba abinda suke yi Allah sai ya tambaye su duk mutumin da ya zama sun takurawa ko dai sun hana shi bacci dare lokacin da Allah ya kowa ya huta misali zai yi wa makila wani ba ma musulmi bane ba kwata-kwata to wallahi ko da kafiri ne yake makotaka da wuri sai ka hana shi bacci saboda ka sa loudspeaker ta karatun Qur'ani to wallahi Allah sai ya bi masa hakin sa karshe in ma a ce ibadar da akai ma ta karbu wanda za ga nau'i na riya wallahi shi yafi yawa tunda ni abin da na gamsu da shi wannan kwanan karatu da ake yi na farko ba wa'azi bane balantana a ce mutane muke gargada muna fada musu daidai mujarradin zanzurutun tilawa ake wani ma duk bai san abin da ake fada ba kaga ya kamata in don Allah za a yi wannan ya zama a shiga masallaci ku kadai kuka san abin da kuke yi ai ba sai kun tallata wa duniya kuna ibada ba ba sai ainihin kun tallata kanku cewa kun haddace karatun alqur'ani ba wannan abubuwan wallahi duk mun yi a lokacin da ba mu kai wannan matsayi na fahimtar addini ba kuma wallahi muna ga daidai muka yi daga baya Allah ya fahimtar da mu sakamakon yadda muke jin karatun malamai da wanda Allah ya ba mu iko mu karanta muka tabbatar da cewa wannan abin ba daidai bane domin na farko kamar yadda na faɗa akwai nau'i na riya na cewa sai an ji yadda duniya wani baya faduwa tilawa wani mai zakin murya ne wani gwani ne wani kaza ne wanda wannan fi sabilillahi zai kawo cikas ga ibadan ma da ya zama an yi ta ainihin domin neman lada wallan tana kuma wani ma ka samu kawai shi abin da ya kai shi kudin da za a bashi idan inda ake raba kudi ne duk kamu ko abin da ya kama da haka to sannan kuma a daidai lokacin ga cutar da wanda suke makota wanda an hana su bacci kamar yadda na faɗa wani mara lafiya ne wani karatu yake so yayi wani so yake muzakara wani abin da ya kama da haka saboda ka wannan abin da ba daidai bane ba wajibi ne iyayen malamai su kula da wannan sani cewa karatun Qur'ani ibada ne magabata wallahi da yawa sukan yi karatun Qur'ani wanda ba ma su so a san cewa wato ainihin suna karatun Qur'ani Ayyub Siftiyani rahimahullahu ta'ala ne daga cikin manyan tabi'ai mutum ne mai yawan karatun Al-Qur'ani in yana karatun Qur'ani yana yawan kuka idan wani ya auke shi wuf sai ya kokari sai ya saurare sai ya rufe Qur'anin ya boye ana yin sallama sai ya saurare sai ya boye Qur'ani baya so ma ga yana wannan ibada domin shi dan Allah yake kawai dan Allah yake so in wannan hawaye da yake zubowa sai daga cewa kai ainihin mutum ne mai fama da mura mura tana yawan damuna ma'ana kan ma a ce wani wato kuka yake saboda jin tsoron Allah wani kuma kawai sai ya tallata kansa in ma wato yayi abin ba a sani ba ya zama ainihin an sani saboda haka dai mu sani cewa duk abin da bai tabbata a matsayin ibada a wajen magabata mai kokari mu kaushe mu wannan abubuwa
tambayar gaba ta fito daga wajen malam Shehu Masussuka wanda yake cewa akar makalla ko menene hukuncin wanda bai yadda da hadisi ba domin na tabbatar akwai ma waɗanda suke kafirta duk mutumin da ya yadda da hadisi malam Shehu Masussuka
to na tabbatar da cewa wannan gaba malam Salisu kusan mun yi satuttuka wanda muna yin mukaddima da muke yi dangane da abin da shafi wannan aqida ta tasiniya ko ta kalakatu ko Qur'aniyun duk mutumin da ya nuna cewa bai yadda da hadisi ba to na farko Qur'ani ne ma bai yadda da shi ba Allah subhanahu wataala ya faɗa wa manzo alaihi salatu wassalam yace bil bayyinati wazzubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun kage cewa wa anzalna ilayka adh-dhikra mun saukan maka da al-Qur'ani sai ce litubayyana lin-nasi kage inda mujarrijin tilawa da sai a ce litaqara al-nasi amma Allah sai ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim kira shi akwai abinda aka saukar akwai kuma bayani akan abinda aka saukar din na tabbatar su kansu masu irin wannan miyagun aqidu zaka samu wasu da fitilar ruwa a wancan lokaci wasu za su kunna ainihin candle ko abinda ya kama da wannan sun samu ko wani masallaci ko wata kwana ko ta shako kasuwa wai suna yin wa'azi to kage idan har su ba su yadda a ce gazantan manzon Allah da ya fassara Qur'ani ba to su wace irin lamun cewa su kai makan su kai da su fassara wa mutane ai da su mai su ta tilawa kar su fassara komai tunda suna ganin cewa duk abin da aka ce hadisi ne ba su yadda ba to shikenan in dai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi rayuwar sa bai yi wani bayani na addini ba kawai mujarradin tilawa yi to su ma in dai ba sa so su kafirta kamar su kafirta mutane suka ce in an yarda da hadisi kafirci ne to su kuma yadda da ta su fassara shi kuma mai matsayin sa kaga wato akwai tufka da warwara ma'ana bayanin manzon Allah kan Qur'ani abun su ba daidai bane amma su na su bayanan wanda suke da molanka su kuma su dauka wannan abin daidai ne to wayannan mun yi bayani mai tsawo akan su wanda hadisi sun tabbata manzo Ali sallam yana cewa kada in samu ɗaya daga cikin ku yana harɗe akan karagarsa ko zaune akan kujerarsa hadisi daga waje na ya zo masa yace a mu kawai tsakanin mu da ku shine littafin Allah duk abin da muka samu a ciki shi zamu halatta na halat duk abin da muka samu a ciki na haram shi zamu haramta manzo Ali sallam sai yace Allah fa inna ma harrama rasulullah mithlu ma harrama Allah ce duk abin da manzon Allah ya haramta to daidai yake da abin da Allah subhanahu wataala ya haramta kuma shi yasa Allah da kansa ya masa tazkiya yace wa ma yantiqu anil hawa manzo Ali sallam baya furuci saboda san zuciya duk abin da manzon Allah zai furta daidai ne lokacin da manzo Ali sallam yake fadin hadisi ana rubuta wanda daga cikin sahabbai yake ta maikin Allah kai dan adam ne kakan yi fushi kakan yarda yanzu ma ci gaba da rubuta duk abin da kake faɗa kuma alhali wani lokaci wani abu zai iya fusata ka ma'ana yana ganin cewa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi zai faɗo ta magana da ba daidai ba manzo Allah ce duk abin da ya fito daga baki na ku rubuta babu abin da zai fito daga wannan bakin nawa ko a halin fushi ko yarda sai abin da yake shine daidai. To saboda haka waccan aqida ce wacce take bara gurbi kuma aqida ce wacce ba wai yanzu aka fara ba. Akwai khawarij wanda tun lokacin sayyidina Ali aka so ma irin su wanda har ma sayyidina Ali ya yake su wanda suka ainihin nuna ba su yadda da hadisi ba har ma suka yi masahabai fito na fito so karkashe waɗansu mutane wanda sai ka same su tuka da warwara wato ta ban mamaki. Ina tuna akwai lokacin da ɗaya daga cikin su yana tafiya sai ya hadu da ina jin wani daga cikin tabi'a ne ko sahabbai wani sahabi da matarsa suka kashe su suka farka cikin matar tana da juna biyu suka fiddo dan suka yi watsi da su wai kuma sun yi gaba sai ɗayan su ya tsinci da biyu sai zai ci sai dan yace kai yanzu kai ka ci wannan da biyu na kila ma na sata ne wai wanda bai ji kyamar ya kashe musulmi ya kashe mata ya farka cikin ta ba shi ne yake kankimin kada ya tsinci ya ci da biyu na tsintuwa kila ma wai na haram ne. To haka zaka dinga ganin masu irin wannan aqidun da kwaba da kwan gaba kwan baya kuma sai ka ga inda zaka tausaya musu irin su sai ka same su in sun kai wato team wajen 5 ko 10 fahimtun su daban-daban sallolin sai ka samu akwai masu sallah biyu a wuni wani yayi da safe sannan kuma yayi da dare shikenan an riga an gama wani yayi raka'a bibbiyu wani ya hurhudu tunda dama ai dai Qur'ani suka ce shi kadai za su bi to kuma daga bakara har nasi babu inda Allah ya ce azhar la asr isha raka'a hurhudu asuba raka'a biyu magriba raka'a uku babu inda aka faɗi wannan a cikin Al-Qur'ani ballantana kuma fadin sauran wato ainihin abubuwa da ake na azkar na dukawa na kai goshi da sauran su da kuma fayyace abin da shafi lokuta duk wannan bai zo a cikin Qur'ani ba cikin hadisi yazo saboda haka ba su irin wannan aqida muna fata Allah shirye da su su gane abin da suke ba daidai bane su dawo kan gaskiya.
Sai kuma tambayar gaba wadda ta fito daga wajen wali warji a jihar Bauchi wanda yake cewa akar makalla ko menene matsayin mutumin da yake tafiya masallaci a guje musamman idan ya ji liman yayi ruku'u har ma zaka je yana yin tari ko gyaran miya ma'ana wato limamin ya dan jira shi.
To wannan ma na tabbatar a wannan fili na fitawa an amsa irin wa'annan da yawa manzo alayhi salatu wassalam yana cewa idan za ku je sallah kada ku je kuna gudu ko kuna zannin gaggawa. Manzo alayhi salam yake cewa ku tafi a natsi duk abin da ya zama kun riska sai ku sallata duk abin da ya zama ya kubuce muku sai ku cika wato kullun abin da ya kamata mu fahimta shi wanda ya zo mana da sallah manzo alayhi salam ya fada mana halalatta ya fada mana ladatta da matsayinta to kuma shine yace kada mu je mata a guje shine yace kada mu je muna irin wannan fagamniya shi ya nuna mana cewa mu tafi a natse dukkan abin da muka samu yace ma adraktum fasallu duk abin da kuka samu ku sallata anan ma wasu malamai suke cewa mutun zai iya rasa wato ainihin sallah amma kuma yana da ladan jami'i kamar yaya ya zo kamar yadda shari'a ta tsara tafiya ta nutsuwa kuma makarar da yayi ba wai makara bace ba wanda yake wato ainihin ta ganganci a wani abu ne na lalura yasa ya makara to zaka samu cewa wannan makarar da yayi kuma sai bi abin da shari'a ta ce masa yana zuwa an dago daga rukun karshe to shikenan yanzu dai bai samu sallah ba amma kuma zai samu ladan wannan jami'i saboda ya zo akalla an kai goshi tare da shi ko an yi zaman tahiya tare da shi saboda haka kenan ba daidai bane ba. Akwai hadisin Abu Bakara wanda ina jin shi ne ko waninsa ya zo yana gaggawa ya zo kafin a dago ya sauri kamar harama ya duka da aka kammala sallah manzo alaihi salam sai yake cewa wane ne wanda ya taho da gaggawan nan to sai ya ce ya ma'aikin Allah ni ne kuma gaskiya ban nufi kuma ba sai da khairi sai ce to Allah ya kara ma ya ce zalikallahu hirsan fiddini wala ta'ud au kama kar alayhi salam Allah ya kara ma kwariya cikin addini kada ka sake irin wannan ma'ana kada ka sake zuwa da gaggawa irin wannan saboda haka mutum ya zo a natsi shine abin da yake zama alkhairi.
Kuma sauraro ko wannan lokaci daga yanzu za mu ba ku dama domin kira kai tsaye ta wannan layi 07030379 07030379. Muna fata za a dinga rage sautin rediyon da ake sauraro daidai da lokacin da za a kira kuma a dinga faɗar suna da adireshi. Kafin mu kai ga fara karɓar kiran naku za mu karanto tambayar Alhaji Sale Danfuduwa a Malam Maduri da yake cewa akar mukalla ko menene hukuncin shugaban kwamitin zakar da yake amfani da zakar da aka tara tun kafin a fara raba ta.
To ai a musulunce shi shugaban kwamitin zakka ba shine yake da alhakin raba zakka ba mutane ba. Kamar yadda muka sani asali ita zakka addinin musulunci ya dankata ne a hannun shugabanci. Kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya zana wa'inda za a ba. Yace innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir rikabi wal gharimin wa fi sabili ibn sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Allah subhanahu wata'ala yake cewa ana bada zakani kadai ga wa'annan jinsuna da aka ambata. Anan sai malamai suka ce da Allah sai wal 'amilina 'alayha akwai abin da ake kira sa'i sune as-su'at a abin nan gwamnatoci na musulunci na wancan lokaci da ma na yanzu wanda suke bin tsarin addini zaka samu duk masalauta akwai wanda ake kira sa'i. Shi wannan sa'i zaka samu a ko insu mutane karkashin sa ma'aikatan sa wanda su akan tura ko wanda za a tura wajen karbo zakar amfanin gona ko wanda za a tura wajen karbo zakar dabbobi ko wanda za su karbo ta kudi. To su wayannan da aka dora musu nauyin karbo zakka komai kudin su ko miloniya ne su to ya halatta a ba su daga wannan zakka saboda su sami natsuwa da ganin kwanciyar hankali da samun walwala ya zama abin da suke kawo su ma suna mura da gaske. Amma ba haka kawai dan mutun ya zama shugaban committee ba ya azurta kansa ya dubi abin da yake so wannan ba daidai bane.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da wa muke magana?
Kana magana Salisu Audu Ojan Majiya.
To Malam Salisu bismillah.
Malaka kuma na bi tambaye da nake da ita. Da shi kullum muna yi wa Annabi salati. Ko wani lokaci a sallah ko wani lokaci aka musa guda ma. Malaka kuma na su ko sahabbai me ya kamata mu rika yi musu? Saboda su ma mu rika gaban falala daga gare su da abin da za mu yi musu. Ina tambaya ta ne da Salisu Audu Ojan Majiya ta shiga.
Mun gode Malam Salisu.
To wannan tambaya taka tana da matukar muhimmanci. Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul hashr lokacin da ya fadi matsayin muhajirai da ansar sai ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Da Allah ya fadi matsayin mutanen Makka da suka yi hijira muhajirun da kuma ansar sai ya ce to wanda suka zo kuma bayan su suna cewa rabbana ghfir lana ya Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma ka gafarta mu ɗan uwan mu wanda suka rigaye mu da imani ma'ana sai da suka yi ma Allah sujuda sannan muka yi sai da suka yi ma Allah azumi sannan muka yi sai da suka yi ma Allah haji sannan muka yi sannan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah kada ka sanya wata kullata ko gaba dangane da abin da ya shafi wanda suka yi imani. Anan malamai suka ce wannan aya ta nuna daga cikin haƙƙin magabata akan mu dinga yi musu addu'a ko ba komai wannan addinin da muke mura sune suka wamana da kansa. Zaka samu cewa sahabbai su suka rawaito hadisi daga manzo alaihi salam, tabi'ai suka samu daga hannun sahabbai, almajiran tabi'ai suka samu daga hannun su, abin ya tawo har mu yanzu muna cin gajiya inda ba sai wannan aiki ba za mu samu addinin musuluncin ba. To daga cikin haƙƙin su akan mu dinga yi musu addu'a. Shi yasa za a ga malaman addini sun nuna hatta ma wanda ba sahabi ba, irin su Imam Malik, irin su Imam Abu Hanifa, duk da aka ambata a ce rahimahullahu ta'ala, ma'ana Allah ya ji kansa, Allah ya yi masa rahama. Saboda haka ba laifi ba ne kuma abu ne mai kyau a cikin salati a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wanda ainihin kaga ka hada sahabbai a cikin salati da manzo alaihi salatu wassalam, saboda haka zaka sami ladan su. Kuma da daga cikin ma nau'i na istighfari da malamai suka ambata mutum ya ce rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ala hayyihim wal amwat. Anan da sahabbai da tabi'ai da duk wanda suka biyo har lokacin da kake magana to ka sa su a cikin neman gafara kuma Allah zai baka lada gwargwadon abin da kai.
Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Wa ake kallaye?
Kana magana da Sani da zama gudanar kuma suna da zakan.
To bismillah. Allah.
Da ta ga mana ilimi mana fatan alkhairi Allah ya sa kuma ya lafiya
amin
sai tambaya ga Allah kaman mutumin da ya samu amfanin gona to kuma a gidan sa akwai mabukata kaman kananan yara da matan aure zaka iya ba su wannan da ka da abin da ka samu na amfanin gona
na'am domin gode kwarai
eh wani mutum ya samu albarka da kai lafiya
amin Allah ya sa
abin da ya shafi mata da ƴaƴa duk ciyar da su wajibi ne akan shi wannan magidanci haka nan iyaye fakirai dama su iyaye ɗayan biyu ne ko dai su zamo mawadata ko su zamo ainihin fakirai in sun zamo mawadata dama ba a baiwa mawadaci zakka in kuma sun zama mabukata ne to wajibi ne ɗa ya ciyar da iyayen sa bukata to shi yasa dama ba a ba iyaye zakka haka nan mata da yara wanda ba su balaga ba ko kuma wanda suka balaga amma ba su yi amfana ba kansu kan masu lalurori wannan duka wajibi ne uba ya ciyar da su da kuma wanda suke kaman lokacin bayi ko su masu hidimar gida to duk wanda da ya ciyar da su ya zama wajibi akan magidanci to baya halatta ya ba su zakka saboda haka matanka ba za ka ba su zakka ba saboda ciyar da su wajibi ne akan ka sai dai ya halatta da za a ce matarka tana da kuɗi kuma kai ka zama talaka to ya halatta ita idan ta fitar da zakata baka saboda ita ba wajibi bane ta ciyar da kai to amma kai wajibi ne ka ciyar da ita shi sai ba za ka ba ta zakka ba bal malamai ma kamar Sheikh Salihul Fauzan a cikin littafin sa Al-Mulakhasul Fiqh yake cewa hatta matar aure baya halatta a bata zakka muddin mijin ta mawadaci ne yace domin ita hiya ganiyatun bi zawjiha ita mace mawadaci ya ce da wadatar mijinta mijinta shi ya wajaba yi mata komai shi zai dauke dukkan nauyin bukatunta to in har yanzu mijinta ya iya dauke nauyin dukkan bukatunta ciyarwa sharewa tufatarwa dukkan bukatu to shi kaga mawadaci ya ce da wadatar mijinta ba za a bata zakka ba amma idan ya zamo cewa mijinta matalauci ne abincin nan kadalan kada handa garma ake samu to duk da mata aure ce ya halatta bata domin lamta kun ganiyatan bi zauji anan bata wadatu da mijinta ba shi ma bai iya daukar nauyin kansa gaba dai ballanta na matarsa ba saboda haka dai ba a baiwa yaya ko mata ko iyaye zakka
na'am assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da muke magana
ta magana da bayan
da to bismillah malam azim
malama Zainab shawara ta farko don Allah ki duk yadda za ku daina tashin hankali ko fada ko suma da mai gidanki na san cewa wato ita mace kusan ita tafi kowa sanin halayyar mijinta wala Allah ma iyayen da suka haife shi ba san wasu halayya ta sa ba kamar ita mace ta sani kuma mace mai dabara mai hikimomin rayuwa za ta iya shawo kan mijinta duk munin halinsa ya zama ainihin ta saita tunaninsa to abin da nake baki shawara abu na farko ki duk yadda zaki ku daina rigima da mijinki ku daina fada dan na tabbatar rigima ku da fadan ku dole kin san asalinta ba zai yi haka a ce wannan fada ba shi da dalili ko ba shi da wani abin da sabba shi ba wala Allah kin sani ya sani ku zauna ku ainihin ya zama kun taba alli tsakaninku kai sulhun ta kanku ya zama an din samun rigima abu na farko kenan abu na biyu baya halatta dan an yi rigima ko an yi sabani miji ya hana mata sabunci wannan baya halatta abinda kawai malamai suka ce lokacin da mata ta yi yaji ta bar gidan mijinta to anan ciyar da ita ba wajibi bane a kansa domin ai lokacin da take gidansa lokacin ciyarwa ta wajaba to yanzu shi ma tunda ta yi watsi da bukatocinsa to shi ma zai watsi da bukatarta domin ladabtarwa ko ku a'a tana nan gidan ba wai gidansu ta koma ba amma kuma ta ce ita ba za ta ba shi haɗin kai akan bukatunsa ba musamman abin da ya shafi kusantar juna ta ce ita kawai ba ta ba shi to nan saboda ladabtarwa in ya ki ba ta abinci saboda jan kunne da horo nan ma ba laifi ba amma haka kawai dan an dan samu sabani wala Allah ma in aka yi rashin sa mijin ne ma ba gaskiya to kuma shikenan sai ce wai ya kwaje kan abinci ya hana ta to ya sani cewa haramun yayi kuma abin da ya ba daidai bane
to kafin mu kai ga daukar tambaya ta gaba zamu saki karanto ɗaya daga cikin tambayoyin mu wanda take cewa assalamu alaikum kar makalla ko menene hukuncin jami'in tsaro wanda idan ya kama mutum aka gama shi da Allah sai ya ce ba aikin Allah yake ba duk wanda cewa shi musulmi ne ko kuma wanda idan wanda aka kama din yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ce ya abinda zaka iya yi kenan yana son ya ji ko hakan zai iya fitar da mutum daga musulunci daga Ali Umar dake karamar hukumar Taura
to na farko ya kamata mu sani cewa duk abinda mutum zai faɗa ana buƙatar ya zamo ya sanya ma bakinsa lizani ya sanya wa bakinsa burki akan abubuwa ba yadda kawai mutum abinda ya faɗo bakinsa ya riga faɗa ba da farko shi jami'in tsaro da aka dora masa nauyi kan mai laifi wajibinsa ne idan wannan mai laifi ya wani laifi ya kama shi wato akwai wani rashin sani da muke da shi mutum ya tsallaka doka yi abinda ba daidai ba kuma an ba jami'in tsaro umarni cewa wanda ya laifi ka za ka kamo shi to da za ka kama mai wannan laifi ya ta magiya jami'in tsaro ya ke sakin sa sai ya kai shi inda za a hukunta shi sai ka je na sa kai wallahi na ga mutum mara adalci a'a wannan abin din shine adalci domin adalci shine a dora abu a muhallinsa inda kamar a ce wani yayi wa laifi shi wannan mai laifi haƙin wani ya taka to sai shi wannan wanda aka taka haƙin sa sai ya ce ya yafe to anan shi ma jami'in tsaro ya kamata ya afuwa ma'ana akwai laifi da za a yi a hukumance akwai laifi da za a yi maraidai kun mutane idan abin ya shafi laifin wanne wannan laifi ya yafe to yana daga cikin abin da jami'in tsaro ya kamata ya shi ma ya haƙura tun da shi wanda aka yi laifin ya ce ya yafe to amma wai ya faɗa ya ce ba aikin Allah yake ba wannan galasi ne ba daidai ba ne ba abin da ya kamata ya nuna masa cewa ai kai ya kamata ka fara jin tsoron Allah kada kai wannan laifin tunda kai baka ji tsoron Allah ba kai wannan laifin ai ya kamata ka hukunta ka kun ga akwai lokacin da aka kama farawo yayi sata aka washe gun sayyidina Umar za a yanke masa hannu tunda sharuɗa sun cika sai ya ce ai abin da yake bukata ya masa afuwa wannan abu kaddara ce sayyidina Umar ya ce to mu ma za mu yanke ma hannu da kaddara kaga shikenan ya faɗa masa irin kalmar da ya faɗa kun ba tare da yin galasi ba saboda ka ba daidai bane musulmi ya faɗi kalmar da wato ko ba za ka ce wannan wai ya kai gari da ba za a ce ya kai wannan ba saboda galibi za ka samu sun jahilci ma mai suke faɗa to amma dai kalma ce mai muni mai kuma nauyin gaske saboda ka ba daidai bane jami'in tsaro ya ce ba aikin Allah yake ba sai ya ce a matsayina na musulmi dole ne in sauke nauyin da aka dora mun ko kuma mutum kamar da ya faɗa istirja'i ce ya abinda za ka yi kenan wannan shi ma galatsi ne akan kalma mai girma kalma ta komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda hadisi ya ce duk mutumin da musiba ta sama in yi istirja'i to Allah subhanahu wataala ana fatan zai canza musu fi alkhairi kaga mutumin da ya laifi aka dabge shi musiba ta same shi ba kuma laifi ba idan yi istirja'i to kai da ka kama shi ai bai kamata ta Hausawa ce wai ga mari gazonka ta kaba a tunda dai har ka kama shi to kawai sai ka je ka kai shi da ya kamata ainihin ka kai shi kuma abin da bai kamata ma sai ka kai shi bane ba to sai kai masa jan kunne kai masa nasiha kace kada ya sake wannan shine abin da ya kamata
tambayar gaba kuma ta fito daga wata bayar Allah wanda take cewa kar makalla ni ce nayi sallah ina al'ada kimanin shekaru uku kenan to da nayi tambaya sai aka ce da ni sai na sake kalmar shahada don Allah malam hakan ne idan hakan ne kuma ya zan yi sai na je wurin wani malami kenan nagode
wannan ma sai su kila ko fata wayan kala gato ce to amma misali wannan mukaddara ma a ce da sani ta yi a ce ta san laifin ballantana mafi yawa za ka samu musamman matan karkara sai ka samu jahilai ne sun jahilci addini yanzu za ka cewa ma yanzu wata ta haihu tun lokacin bai wuce sati uku ba jinin haihuwa ya dauke amma sai ta kiyin sallah ta yi kwana 40 saboda ta ji ana cewa ai wanta ta yi 40 wata ma ta ce ta yi wata biyu kaga wannan duka jahilci ne saboda haka abinda kika yi kuskure ne amma zancen wai kin fita addini ko sai kin sake kalmar shahada wannan tatsuniya ce baya da asali wannan magana ba daidai bace ba
assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
na ta fatan alheri to kai tsaye tare kuke da abba kanawa mai shirin hawa tikar da uwar ya da garin Hadija
to mallam abba bismillah
to tabbata ta mallam ita ce yanzu akwai wani wasa da ya fito a waya wanda da haka ake yin sa a wake a wannan a bayyane wanda yake ci masa dido shin wannan abin yayi daidai da wasa haka wanda yake bai shafa shari'a ba sai tabbata ta ce ni dai dan kasuwa ne kuma muna yawon kasuwa kawai to gaskiya zaka same mu haka kamar mutum biyar ko shida din muna sai da kayan daya to dai daga cikin mu sai ya tashi eh ji man ina zuwa to kafin ya dawo sai Allah ya kawo mai sayan kaya wurin sa kuma irin gaje muke cewa na san farashin kaya sai na dauka ne na sayar sai na dauke riba ta hina bashi gwar shin wannan na ta halaki na ya ta hina jiya daga abu kana mai shirin hawa ci ba da gaskiya
to mun gode mallam abba
so me tabbata
dan dai ban ko yana magana akan batun lido da ake
yawa yawa to wannan dai wanda kake fada na waya wallahi ban sani ake yin sa ba amma dai umuman duk wani wasa wato kaman ka ce irin dara ko ka ce lido ko ka ce duk irin wannan zaka samu wasa ne kala biyu akwai wanda wasa ne na bata lokaci wasa ne na rashin ciwon kai karzancin abinda malamai suka ce maka ruhi ne to in kuma har shi wannan wasan zai bayu zuwa ga koyan haramu misali yanzu ka kaman masu yin karta kartan nan kaman yanda nake ji suna fada cewa akan koyi caca ta hanyar ta to idan wannan karta za ta iya koya mutum caca to haramun ce domin wasila ce da za ta kai mutum zuwa ga haram to amma wasan da mutum zai bata lokaci wani ma lokacin sallah ya zo ya wuce shi wani ma ya zamo cewa kila yaro ne ana buƙatar su gida kuma ya ma wani ya balaga ma wannan shekara 20 wani ma da biyar iyayensa suna buƙatar ya je ya kira musu mai ruwa ko ya je ya siyo musu itace ko su aike shi kasuwa duk gabaki ɗaya wannan abin ya hana shi sallah ma balagana buƙatun iyayensa to wannan gaskiya haramun ne wannan wasan da zai dauke hankalin mutum kaman yanda za ka ga magabata suna tsawatawa akwai abin da ake kira annard akwai wadai za ga ainihin sunayen su nar dai kaman dai da doke da sautu duk malamai suna ci abin ne wanda yake a galla za ka ce maka ruhi ne inda bai bayu zuwa ga koyan abin da ya shafi caca to abin da ya shafi kuma ya ce shi dan kasuwa ne akwai masu kasuwa ko kaya irinsa wanda wani zai iya tashi to abin da ban sani ba shin lokacin da shi abokin nasa ya tashi kayan ya bar masa yace idan mai bukata zo ka sayar min ina da ni kamar da alama za ta iya kasancewa tunda in ya tafi ne ya kulle kanta sai ma ba yadda za a iya shiga kanta saboda ta dauka kaya
wasu sukan yi haka a karan makalla idan shi ya ba mutum sai makocin sa yazo ya saida maka da kaya
to na farko in dai kayan sa ne ka sayar to kayan sa ka sayar kuma shine mai riba haramun ne kwandala ka ci riba a cikin kayan da ba naka ba kuma shi mai kayan bai yarje maka ba inda shi ne da kansa yarje maka yace bani duk lokacin da bana nan mai sayayya yazo to kaya kaza kaza nake sayarwa in wani abu ya dori na riba naka ne to sai ya zama kai wannan to shikenan shi baka izini abinda ka ci na riba ya halatta gare ka
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
da wa muke magana
ana sai da baka da yake mai magana Musa Fannarin daga Lorara
to malam Musa bismillah lokaci ya kusa
to tambaya ta nan malam mutum ne ya mazo kuma bai da kudi a waya ya ne to ni ne ya karbi baki a kamfani kuma akwai dan abun da suke kirewa ya daga baya da ya wannan abun da suke kirewa da ruwa ne bai da kyau ne ya abu ne ke nema na Allah mai da malam gida laji
na mun gode fare
to wannan babu matsala malam Musa idan mutum ya ci bashin kati a kamfani ile zama katin nan da aka sayar maka asali 500 ake sayar da shi kai kuma saboda karanta sai aka sayar maka 550 ko 600 wannan ba wani abu bane ba ba wai riba bace ba domin yanzu kai kanka da zaka zo ka hadu da wani ga kati a hannunsa katin na 500 ne ka nemi kati ka rasa yace ni ka ganshi 500 na so amma idan kana so ni 600 zan sayar maka na so zaka yi bashi 600 kuma kai kanka in ka siyo kati na 500 sai ya zamo kun ba buƙatar ka saka shi a waya kuma kana son kuɗi zaka iya kariyar da shi ka sayar da shi 400 ko 450 saboda haka ba cinikin kuɗi da kuɗi bane ballantana a ce riba cinikin kuɗi da kuɗi shi ake maganar riba wannan kuma kawai kuɗi ne da buƙata saboda haka wannan babu wani abu
akwai tafiyar wani bawa Allah da bai rubuta suna ba wanda yake cewa a karan kallon mutum ne ya nemi matar aure da aikin zinaza a ce to yanzu kuma ya tuba amma kuma ba zai iya zuwa ya nemi yafiyar mijin wannan mata ba ko menene mafita
ba wani malamin da yace sai ya ji ya nemi yafiyar mijinta ya ci gaba da yi masa addu'a ya ci gaba da nema masa gafara Allah shi ma ya ta neman gafara Allah kuma ya yawaita ayyuka na alkhairi wato hadisi ya hana mutum ya je abin da yake na haramun ya zama Allah ya rufa masa asiri a daidai lokacin sannan kuma daga baya zo ya fallasa kansa saboda kusan da Allah ya shirye da kai ka gano laifi ne to shi mijin mata ka ci gaba da roƙa masa gafara Allah kana masa addu'a alkhairi kai ma ka ci gaba da roƙon ka gafaran Allah sannan ka kiyaye gaba
assalamu alaikum
da
muke magana
sunana Abubakar Sibi ɗalibin wannan makaranta ina fata Allah ya zura ta da fata Allah zai kuma da lafiya Allah ta tabbata ba ko Allah zai zai wannan makaranta ta mu kamar ni tambaya da kamar ranar juma'a ka ya ji wannan yazo ki zaka ji kamar da ne zai ta banda la kula ba da tarbi me bai ne da wata fata mallan zai koma gida na ta da ɗalibin wannan makaranta sunana Abubakar Sibi
mun gode Abubakar mun gode
to babu wani wanda ya dora wa ladanai ko wasu su wai su dinga isar da wannan kawai abin da ya kamata ilmantar da mutane ilmantarwa ta gaba daya misali idan liman yazo yana hawan minbari to shikenan ladani zai fara kiran sallah kiran sallah nan da za a fara ba zai hana mutun yayi magana ba ba zai hana mai yin nafila yayin nafilar sa ba amma da ya so mahutuba to duk wata magana a nufin an riga an gama da ita wani wanda yake karatun Qur'ani ko yake lazimi ko yake wani wuridi ko hudubar nan ta yake komai mutumin da kawai ya shigo masallaci shine aka bashi dama ya tahiyatul masjid ma'ana raka'a biyu saukaka na gaida masallaci amma ba wai kawai shikenan a zuwa kamar sai ka nasa kaza kaza ba kullun juma'a yanzu a ce sai an ce ba wuridi ba kaza wannan bai daga cikin ayyuka da ya kamata a rika yi kawai shi liman a huduba shine ya kamata wutan a huduba ya ce to labari ya zo mana lokacin da ake huduba wasu suna jan tarbi ko wasu suna karatun Qur'ani ko suna wani wuridi lokacin da ake huduba to wannan ba daidai bane ba idan ana huduba shiru ake to wannan shine abin da ya kamata
to na sauraro duka duka saboda yanayin lokaci a daidai wannan gaba za mu ja a kallon wannan shiri sai a shiri na insha Allah kafin da lokaci amara da ofishin gwamnati da zai da zai da zai shiri a kowane mako tare da babban malamin mu a Sheikh Malam Nasiru ya kaya ina fatan za a ci gaba da turo tambayoyi ta waɗannan layuka 0907793337 da kuma 0880758228 amma da Zainab zai ciro ma da ta sada ne da ku Salisu Sha'ib Dutse ke fatan mu sada a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah